أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اهتدى بهديه إلى يوم الجزاء، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau ita ce rana ta ƙarshe a cikin wannan wata na Ramadan. Muna 28 ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1436, yayin da yake da 15 ga watan 7 shekarar 2015. Allah madaukakin sarki ya kaddare mu da kammala ainihin wato tafsiri. Kafin in yi bayanan da zan yi, zan ba al'ramma malam Rabi ya karanta mana ayoyi 2 ko 3 don samun albarkar wannan zama, sannan sai in yi bayanin da zan yi. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وإذ أمر الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيّنونه للناس ولا يكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا يحسبنهم فلا يحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء. Thank you. إنك لا تخلف الميعاد.
مالا لابيه الله يسعك عليه. Mun saurari karatun Al-Qur'ani. To kamar yadda aka sani, akwai shugaban majalisar malamai ta Kaduna South, wato Malam Idris Sabon Gari, yana gabatar da tafsirin Al-Qur'ani a wannan masallaci shi ma. Da haka a daidai wannan lokaci, a daidai wannan wato yanayi, tafsirai guda biyu ne ake rufewa a yau, sai idan Allah ya ara mana lokacin ya kai mu shekara mai zuwa. Na farko dai, tafsiran da muka yi bana tafsirai ne guda uku. Mun gabatar da ɗaya na mata da safi a unguwar Dosa a masallacin Zaid bin Thabit a layin Gwabaro. Na biyu, mun gabatar da shi a hanyar ɗan bushiya sabon gida layin Abubakar Suleiman. Na uku kuma, mun gabatar da shi a masallacin wato Masjidu Ahlul Bait was Sahaba da ke tudun Wada, gidan marigayi Alhaji Dallaji, Allah ya ji ƙansa, Allah ya masa rahama, Allah kuma ya sa ya huta. A daidai irin wannan lokaci bara, ba za mu manta ba, akwai ɗan uwa daga cikin ƴan uwa da aka kasance tare da shi, shine Malam Bello Al-Adamawi. Amma Allah ya kaddara shekara ta zagayo, bara daidai wannan lokacin a daidai wannan gurin muna tare da malam. To gashi Allah ya kaddara shekara ta cinye, za mu kuma yin taron bashi. To ba mu sani ba, mun ma watakila ko shekara ta zagayo ba mu wannan, wa ma zalika ala Allah bi aziz. Ba abu bane da zai gagara Allah subhanahu wa ta'ala. Fatan da muke yi, muna roƙon Allah ta'ala in zai ɗauki rayukan mu, Allah ya ba mu ikon cikawa da imani da kuma aiki mai kyau. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, wato man sana ilaikum ma'arufan, duk mutumin da ya aikata muku wani abu mai kyau to ku saka masa. Idan muku samu abin da za ku saka masa ba, sai ku yi masa ainihin wato addu'a. Da haka irin wannan mawkifi, akwai mutanen da ba za mu iya manta da alharinsu ba, sai mun faɗi sunayensu. Wasu ma ba sa so a faɗa ɗin, kuma suna yin ainihin wato aikin alheri. Banda manyan malamanmu, Sheikh Malam Yahaya As-Salafi da Sheikh Bashir Nuhu, ba zan manta da Malam Bukhari da fai ba, yana ɗaya daga cikin manyan malaman da har yanzu ina dubawa gurinsa in ɗauki karatu. Da haka ina kira ga ainihin wato ɗalibai, cewa sunna ba a kare ta da tada jijiya, da tada ƙura, da tada hankali, sai ta hanyar karatu ake ainihin wato kiyaye ta. Har yanzu mu ba mu yarda da cewa muna sahu bane na malamai, muna sahu ne na ɗalibai har yanzu. Shi yasa muke ƙoƙarin bibiyar wasu malamai domin mu amfana da abin da Allah Maɗaukakin Sarki ya azabta shi da shi. Da haka waɗannan malamai namu, muna musu addu'a da fatan alheri, Allah Maɗaukakin Sarki ya saka musu da alheri. Abu na uku, akwai wato babu Dos Group na Alhaji Kashim Umar Shakima, wanda su suka ɗauki nauyin karatun da aka sa a Liberty, wato cibinsu da ke kan Star Time da kuma ainihin wato radio, ta hannun ɗan uwa Muhammad Iqil, wanda yake aiki a gidan wannan ainihin wato TV ɗin da kuma gidan radio, wanda ake kamawa ƙarfe 2-3 a kullum. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da ainihin wato alheri. Akwai Honorable Tahir Umar Tahir, wanda yake wato shine wanda ya ba tsohon shugaban ƙasa shawara da ya wuce akan harkar addini, kuma shi yake kula da masallacin Abuja a da da Kebila. Shi ya ɗauki nauyin sa karatunmu da aka yi a ɓangaren cibi a gidan DITB. Honorable Tahir Umar Tahir, muna masa fatan alheri, abinda ya Allah Maɗaukakin Sarki ya karɓa, Allah ya sashi a cikin mizaninsa. Akwai Alhaji Yusuf Abdullahi daga Kano, wannan dattijan arziki babban mai kuɗi ne, kuma dattijo ne wanda tarihin sunna babu yadda za a yi suka idan ka dauko tarihin Malam Abubakar kuma sai da tarihin wannan tsohon duk wani mutum yanzu a Kano da yake da kuɗi ya cire ya taimaki addini to iyali ne na Alhaji Yusuf Abdullahi ma'ana Alhaji Yusuf Abdullahi ya riga shi mafi yawancin manya-manyan gurare da kake ji a Kano wannan sunna take tatsama da shi wannan dattijo har yanzu yana nan da ransa ya taɓa yin takanas ya taɓa jan wato wannan dattijo shi Alhaji Yusuf Abdullahi ya taɓa yin takanas ta Kano ya taso tun daga Kano ya zo har cikin garin Kaduna nan mun ainihin wato saba da shi kuma tunda nake zuwa Kano a gidansa nake sauka sai daga bayan nan lokacin da ake rushe-rushe sannan sai muka sauka ainihin wato masauki duk wani abu da muke na harkar addini daga garin nan idan muka tura masa ya ba mu gudunmawa a Kano wannan bawan Allah yana ba mu gudunmawa kuma muna roƙon Allah Alhaji Yusuf Abdullahi tare da wato gudunmawar ɗansa Alhaji Bashir Allah ya saka masa da alheri sannan akwai Alhaji Bashir Ibrahim wanda shi ma yana Kano ne lokacin da aka yi ma ƙungiyar Izala Rijista wannan bawan Allah Alhaji Bashir Ibrahim shi Malam Abubakar Gumi ya tura ya karɓo ƙungiyar Izala wannan rijista yana daga cikin wannan suke taimaka ma harkar da'awar da muke yi sawa'u ba sai ga Ramadan ba bare ya ɗauki nauyin karatunmu an sa a freedom bana ma ya so ya ɗauki nauyi don ranar da zai aika masa da kuɗi naira 700,000 ya kira ni na bincika domin shi ya bari a matsayin ana sa karatun kuma ba a sa ba don haka muna masa roƙon Allah Allah ya ba shi ladan niyya sannan akwai ɗan uwa Malam Sani Rimi da muke tare da shi yana nan cikin garin Kaduna ne wanda bara da ya zo a irin wannan mawkifin za a iya tuna Malam Bello ya tsokaci a kan abin da ya shafi masallaci to shi Malam Sani Rimi shi ya magana har Malam Bello ya wannan magana ya ce babu yadda za a iya zamanto mutane suna gyara ɗakunan su tsaf-tsaf kuma su bar ɗakunan Allah ba tare da kulawa ba zan iya tunawa bara lokacin da za mu gyara silim ɗin masallacinmu idan za a yi gyara zai ci naira 12,000 ne idan kuma za a canza sabo sai ya ci 50,000 da wani abu ya ce ba za a gyara ba canza sabo za a yi ya ce bai ga dalili ba mutane su gyara ɗakunansu amma ba za su gyara ɗakin Allah ba da haka da gyaran da aka yi na silim da fenti da komai shi ya zo ya yi mana kazalika bana ma haka shi ya kuma tasowa ya yi mana wannan kyamarar da muke amfani da ita mun yi amfani da katik wanda kudinsa ya kai naira 47,500 shi ya ba mu kuɗi muka sai ainihin wato katik ɗin da muka yi amfani da shi da ma wasu abubuwa na alheri da ɗan uwa Sani Rimi yake Allah ya saka masa da alheri akwai Alhaji ainihin wato baban gida daga unguwar Dosa yana daga cikin 'yan uwa su ma da suke ba mu gudunmawa waɗannan duk da nake faɗa ba wai sai Ramadana bane ya kaso suke waiwayar da awanmu su taimake ta sawa'u a cikin Ramadana ne ko a wajen Ramadana ne sukan taimaki da awar da muke idan da awar ta tafi sannan akwai wato Alhaji Lawan Musa Usman wanda ya zauna a matsayin daraktan protocol na jihar Kaduna yana daga cikin 'yan uwa da suke mana wannan kokarin muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya sakawa Alhaji Lawan Musa Usman daraktan protocol na jihar Kaduna sannan akwai Dr. Idris Baba da ke unguwar Dosa wanda mutumin Bauchi ne yana daga cikin wanda suke mana wannan kokarin a Kano akwai wasu ɗalibai akwai a Bairu da kuma ɗan uwansa Musa sun yi ƙoƙari wajen ɗaukar nauyin wannan karatu an sa shi a gidan wani rediyo da ake kira Wazobia Allah ya saka masa da alheri akwai Alhaji Aminu Bilisko yana daga cikin 'yan uwa wanda suka ainihin wato yi ƙoƙari wajen taimakon wannan addini ba sa gajiyawa da mu a cikin Ramadana ko a wajen Ramadana in mun ce ga matsala ta addini sukan taimaka. Sana akwai shi malam Hadi Abubakar Suleiman da ke can sabon gida, wanda inda muka yi tafsiri a masallacin yamma yana daga cikin ƴan uwa masu kokari gurin taimakon addini, shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alheri. Sana akwai malam Hamisu Ebi, wanda da yawa daga cikin ɗalibai sun san shi, shine sakataren masallaci na Sultan Bello. Mafi yawanci sawa'un cikin Ramadana ko a wajen Ramadana, in dai harka ta da'awa ta taso, muna buƙatar man da za mu zuba mu bar garin nan don a tafi da'awa. Malam Hamisu bai gajiya ba, yana ci gaba da kwarara mana mai a mota ba tare da tunanin abin da zai biyo baya ba na abin da ya shafi kuɗi. Akwai ɗan uwa Malam Umar Shehu Zaria a baya, ba za mu manta da shi ba na irin ƙoƙarin da yake a dukkan karatuttukan da muke guda uku, na mata da safe da na maza da yamma da kuma na dare da yamma da daddare. Idan muka yi karatu aka tashi, akwai yana amfani da wasu ƙoran gaske gaske a kowane lokaci, yakan yi wa mutane sendin ɗin karatun nan daga mutum 4,500 zuwa 5,000. Allah ya saka masa da ainihin wato alheri. Sannan bayan wannan akwai ɗan uwa Malam Yahaya Albanin Kaka. Wannan tafsirin da muka yi na dare ga baki ɗaya, idan mutum ya koma Google ya koma Tasdilatus Sunna ya sa 2015, tafsirin da muka yi ga baki ɗaya wato na bana zai same shi a wannan. Idan ya sa Tasdilatus Sunna, tafsiri na shekara 2015 ya sa Asadus Sunna, ɗan uwa Malam Yahaya Albanin Kaka gashi nan a zaune shi wannan aiki, Allah ya saka masa da ainihin wato alheri. Haka kazalika shi kan shi Malam Muhtar da muke tare da shi ya yi ƙoƙari wurin ba dare ba rana, da kuma Ali ɗan agaji da yake tuƙa mota, haka ake a kai kasa can a je can. Na tabbatar da tun da Ramadanan nan ya kama har zuwa yanzu, mafi ƙaranci kowanne daga cikinsu wanda yake kwantawa da wuri kullum ya kwanta shi ne bayan ƙarfe 12, tunda aka fara ainihin wato Ramadan ɗin nan. Na ka ina musu fatan alheri, Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da ainihin wato alheri. Sannan akwai ɗan uwa Malam Muhammad Al-Amin, tunda aka fara tafsirin nan ana tare da shi, yana ainihin wato gefe na, ta yadda in an samu wani kuskure na ilimi ya tallafo ya agazo, kuma yana iya ƙoƙarinsa akan wannan, Allah ya saka masa da alheri. Malam Rabi'u Al-Rama da ya dinga jan baki, mu kuma muna fassarawa iya ƙoƙarin mutum daga farkon Ramadan, Allah ya saka Malam Rabi'u da alheri, wanda ƙarƙashin baƙin da yake ja ne aka samu ci gaban da ba a taɓa samu ba na bana, wanda tafsiri ya kai tafsiri har sai da aka kai mu ƙara kotu bana. Idan bayan sallah ta yi, da haka muna da ainihin wato rigima da shari'a a kan waɗannan ainihin wato mutane, wato ƴan Shi'a kenan Rawafi, wanda suka kai ƙara suka ce an ɓata musu ainihin wato suna. Da haka insha Allah za mu haɗu da su a kotu bayan sallah. Kiran da nake yi daga ƙarshe a wannan gaɓar, ƴan uwanmu ahli sunna, kamar yadda kuka ji jiya an yi bayani da yamma, babu wata da'awa da aka dirfa ba aka tasa gaba ake so sai an murƙushe ta kamar da'awar sunna. Sana a daidai lokacin da babu mutanen da ba sa kyautata zato da ba da uzuri ga ɗan uwansu irinmu, mu muka fi kowa ainihin wato wannan ainihin wato matsalar. Don haka idan ka ji ana rikici da ni, kar kana ahli sunna ka koma gefe ka ce babu ruwanka. Ka ji cewa duk wani abu da zai taso in dai da sunan sunna ne, duk ran da ya danne ni kai ma ba zai kyale ka ba. Ka siji wannan a ranka. Idan ko ka ji cewa baka damu ba, ai a murƙushe ni, tana tabbatar maka in ba sa'a ba ciwo na munafunci ya fara shiga zuciyarka, Allah ku shi kiyaye. Don haka muna roƙon Allah ta'ala ya ɗaga addininsa ya nuna mana gaskiya gaskiya ce, kuma ya ba mu ainihin wato ikon binta. Sannan ya nuna mana ƙarya ƙarya ce, ya kuma ba mu ainihin wato ikon ainihin wato nisantarta. Daga ƙarshe jiya da shekaran jiya mun yi magana ne akan auren mutu'a, wanda ƴan uwa sun ji bayanin da aka yi. Akwai littafi da ɗan uwa ustaz ne ya buga, wanda yake da munasaba da karatun da muka yi ajiyar shekaran jiya sunansa mutu'a ko zina ga littafin kowa yana kallo kuma ga baki daya littattafan da ke hannunsa kudin littattafan bai wuce naira 20,000 ba da za mu yi zuciya a wannan taron a haɗa kudin da za a ce waɗannan littattafan don rabawa mutane wannan da zai taimaka a cikin irin wannan ɓannar da ake da shi idan kuma ba za a iya ba to kowa ya yi ƙoƙari ya sai ƙwaya ɗaya naira 200 ne wannan littafin katal kuma malam ustadi ya yi ƙoƙari da ƙare-ƙare sama da abin da ban faɗa ba ma a jiya a gurin karatu akwai a cikin wannan littafin da haka in mutum yana buƙata ɗan uwa malam ustadi yana nan a waje zai iya ainihin wato neman sa sai nemi wannan littafin daga ƙarshe ina roƙon Allah subhanahu wataala abinda muka yi na daidai a cikin wannan watan Allah ya sa ya zama karɓaɓɓe a gurin sa ina roƙon Allah subhanahu wataala daga wannan har in mutu har in koma zuwa ga Allah kada Allah ya sa in yi abu don neman yadda wani ko don burge wani duk abin da zan yi in dai ba don neman yadda Allah zan yi ba kada Allah ya bani ikon yi duk abin da zan yi in dai ba don neman yadda Allah zan yi ba ko shi mutane ke so kada Allah ya bani ikon yi shi abin duk da zan yi in dai don neman yadda Allah zan yi ko da ba shi mutane ke so ba ina roƙon Allah ya ƙarfafe ni ya bani ikon yin wannan abu sannan muna roƙon jama'a duk wanda ya ji an masa ba daidai ba an saba masa a wannan karatu da aka yi tun daga farko har zuwa ƙarshe to ba mu da gurin mu saba ma kowa abinda muke so shi ne a iya fahimtar mu mu ga an ɗora al'umma akan daidai akan littafin Allah da karantawan manzon Allah da haka wanda muka saba masa muka yi masa ba daidai ba muna roƙonsa shi ya yafe mana wanda kuma ya yi mana ainihin wato ba daidai ba shi ma mun ainihin wato yafe masa haka ba za mu manta da ainihin wato malam Abraham na DITB ba ya yi ƙoƙari ya ba da gudunmawa a kan wannan tafsiri Allah mutafikin sarki ya saka masa da ainihin wato alheri da haka a nan zan tsaya ba tare da cika mutane da dogon bayani ba na san akwai ƴan uwa da suke da abin ainihin wato cewa duk wanda ya ji ba mu ambaci sunansa ba akwai da yawa da ya kamata mu ambaci ainihin wato sunansa da haka sai ya yi mana haƙuri yanayi ne na ainihin wato lokaci abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana ɗan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh idan Allah ya kai mu ranar asabar a ranar mandi malam Khamis yana da karatu a masallacin ɗan kodiyo taken karatun shine tufka da warwara shine fi'anci idan Allah ya kai mu ranar talata kuma malamin mu Sheikh Yahya As-Salafi yana da karatu ranar talata a ɗan kodiyo shi ma taken karatun shine hanyoyin da ake samun istiqama a addini da haka kuma babu wanda bai da buƙatun istiqama a ainihin wato addini Allah kuma ya ba mu istiqama a addini assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allahu salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yanda ya gabata yau 28 ga watan ramadan shekara ta 1426 wanda ya daidai da 15 ga watan 7 shekara ta 2015 mun tara a wannan masallaci na juma'a ma'ana masallacin wato masallacin da ke aka sani da masallacin yar kasuwa wato yan lilo kenan domin rufe tafsirin alkur'ani mai girma waɗanda ma yan uwa ustaz Idris ya gabatar da kuma ɗan uwa ustaz Musa Yusuf Asadu Sunna domin a kammala ya zanto cewa yanayin Ramadan ya riga ya zo ƙarshe saboda muna roƙon Allah ta'ala Allah ya tafi ayyukan mu nagari Allah ya sanya mu daga cikin waɗanda suka ainihin dace a cikin wannan wata sannan kuma Allah ya tabbatar da mu cikin abin da zai biyo baya bayan karatun alkur'ani da aka gabatar ainihin ɗan uwa ustaz Musa Asadu ya yi jawabi domin isar da sakon abin da ainihin ya tattaro sa'annan a yanzu insha Allah za mu mika abin magana zuwa ga ustaz Muhammadu Al-Amin wanda zai bayani akan a madadin kwamiti na ainihin marayu saboda haka zan kira ɗan uwa ustaz Muhammadu Al-Amin domin ya gabato a nan don ya gabatar da jawabin shi wanda ya shafi kwamiti na ainihin marayu.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Da farko muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda bai zaɓi ko sani ya ba da ikon fara fara wannan ainihin tasiri lafiya ga cikin ya kawo ƙarshen ka lafiya. Babban fatan mu shine Allah subhanahu wa ta'ala ayyukan da aka yi a wannan tasiri da karatun da aka yi Allah ya sanya shi a cikin mizanin ayyukan mu baki ɗaya. An umarci ni da yi bayani a takaice dangane da abin da ya shafi ainihin gidauniyar marayu. To kamar yadda aka sani wannan masallaci na Masjidu Ahlul Bayt wa Sahaba banda ababen da yake gudanarwa na karatu yau da kullum gabatar da amana. Haka kadalika idara ba za ta zo yakan yi ainihin yakan gudanar da tafsiri. To a ƙarƙashin wannan tafsiri da ake gudanarwa akwai ainihin gidauniya ta marayu wanda wanda aikin da shi ne ɗaukar nauyin marayu na abin da ya shafi karatun karatun da kuma abin da ya shafi sallah ta biyu ko azumi shi ne abin da za su samu ci ko su sha. A wannan ainihin wato gidauniya akwai marayu sai ɗaya sama da 30 ko kusan 40 da ake da su wanda ake ɗaukar nauyin karatun su duk shekara. Waɗansu da su suna makarantu na ainihin private school waɗansu suna karatu na gwamnati waɗansu boko da islamiyya baki ɗaya. Kuma a daidai wannan lokaci ne ake ainihin neman taimakon abin da za ka yi nauyin karatun su duk shekara. To bisa ikon Allah tun a farkon azumi aka buɗe wannan gidauniya sa'annan aka faɗi bankin da ake tura ainihin saƙo na ainihin taimako da kuma ainihin account. Daga ta hanyar ainihin wato abin da ya shafi account an samu taimako daidai gwagwaro duk da yanayin da aka tsinci kai a wannan shekara. An samu kuɗin da ya kai naira 200,000 akwai wanda sun aika da naira 500,000, 20,000, 100,000, 200,000 da sauransu. Ta hanyar kuma abin da ya shafi ainihin kuɗi cash ba ta ainihin account ba an samu kuɗin da ya kai naira 40,000 wanda idan za mu hada za mu ga cewa an samu kuɗin da ya kai naira 100,000. Diga mun yi bayani a farkon azumi cewa akan kashe kusa naira 100,000 amma alhamdulillah tunda bayan ainihin azumi akan samu waɗansu da suke taimakawa kamar abin da ya shafi ma'aikatan NNDC wanda ko a cikin azumin su suka taimaka mana da ainihin naira 50,000 da wani abu shekaru na nan ma ko zuwa bayan an kashe a cikin ainihin alhamdulillah Allah ya karɓa mu da kai. Bayan wannan abin da ya shafi ainihin wato kayan sawa da ake nema a duk shekara. A wannan shekara abin da ya shafi atamfa an samu atamfa ta kai 30. Abin da ya shafi kuma shadda da ainihin yarin sawa an samu abin da ya kai bandar 7 zuwa 8. Wanda a shekarun da suka gabata atamfa kawai ana samun ta kai 150. Yarin sawa akan samu ya kai sama da bandar 50. Amma duk da haka alhamdulillah wannan shi ya janyo a wannan shekarar ba ainihin yi abin da aka saba ba na rabar abin da ake raba musamman abin da ya shafi abinci da ake bayarwa. A shekarun da suka gabata akan samu kamar shinkafa akan iya samun 10,000-10,010. To wannan karan ko gwamnati ba a samu ba sai daga kusan ƙarshe aka samu taimako daga ainihin jama'a ta Islam suka ba da 1,000 da ainihin galas ɗin mai. Wannan abubuwan da suka ainihin ta kuɗe mu ne ta taimakon da ake bawa a 10 na farko da 10 sai biyu da kuma ainihin 10 ƙarshe ba a samu an yi wannan. Saboda lokacin da aka fara ce za a raba wani abu sai ka tarda mutane sama da 300 sun zo kuma kowanne a ƙarƙashin shi mutane sai ganta da 9, 7. To wannan ya sa ba mu samu damar haka ba marayun da suke hannun mu kawai su muka yi kokarin yi ma abin da ya dace sai kuma waɗansu bayan Allah da maza suna cikin halin ha'ula'i da gaske su ma kuma ba yi a ainihin bayyana ba aka rinda yi gida-gida a yi raba musu wannan ainihin kayi bayan wannan wannan gidauniya da ake neman taimako ba ta tsaya ba ne kawai a ainihin wata ramadana kofar ainihin taimako da ake nema yana ci gaba har ainihin bayan wata ramadana shi sa wannan sun ci gaba a wanda suka kama da gaduwa ainihin account na nan da sunan banki da ko'ina su ci gaba da ainihin taimakawa a kamfanin lafiya fatan mu shi ne ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da gidajen su masu taimakawa wanda suke da niyya ba su samu dama ba Allah ya ba su ikon yi sannan ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya karfane mu akan wannan ainihin al'amari wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yau wani bawan Allah ya kwanta ni biyar kafin nan kan manta akwai sako ta hannun Musa Malam Nishayi wanda waɗansu mata suka aiko shi da atamfa guda hudu da ainihin mahaifiya ce ƙarta abin da take bukata shi ne a yi wa iyayenta addu'a sirrin su sannan kuma ƴaƴanta ubangiji Allah ya shirye masa su Allah ya shirye Allah ya shirye da kuma shiga
na wannan kenan dan uwa Malam Muhammadu Al-Amin Allah ya saka da alkhairi kafin in mika abin nan abin magana zuwa ga Sheikh Yahya Muhammad As-Salafi akwai wani sanarwa na wato waɗanda suka fi form na makarantar Zaid bin Sabit wanda aka yi shi domin hajja na ainihin matanoni wato matani na domin shi ma ya gabatar da jawabin shi muna roƙon Allah ta'ala ya mana agaji sannan Allah ya ba malamin dama da ya taimaka mai wajen ainihin yin bayanin da zai gamsar da ainihin ƴan uwa sa'annan muna roƙon Allah ta'ala ya fara maka lafiya wannan kenan malamin shekaru bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gaskiya ina farin ciki ga ainihin wato haduwar mu a rana irin ta yau. Ranar rufe tafsirin ainihin ƴan uwa guda biyu a na farko Malam Idris, na biyu kuma Malam Musa Yusuf a asali sunna. Wato wannan yana nuna ainihin wato alaka na musulunci. An samu malamai guda biyu sun haɗu a waje ɗaya saboda gudanar da ainihin harka na addinin musulunci kuma sannan ga ƴan uwa gaba ɗaya sun taru babu abin da ya kawo su sai saboda bada goyon baya ga wannan al'amari wannan sai ya tunatar da ni wani hadisi wanda Imamu Ahmad ya rawaito da Annabi ke cewa sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ta'ala ibadan ma hum bi anbiya wala shuhada yakbiduhum al-anbiya wa shuhada limakanatihim min Allah lalle Allah ta'ala yana da wasu irin bayi su bayin nan su ba annabawa bane su sannan su ba shahidai bane amma annabawa da shahidai suna sha'awan su saboda matsayinsu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai sahabbai suka ce ya rasulullah ka ba mu labari su waye waɗannan mutane wanda annabawa ke sha'awan su da shahidai sai ce qaumun tahabu fillahi ala ghairi arhamin bainahum mutanen da suke soyayya saboda Allah ba wai dan akwai zumunci tsakanin su ba kawai soyayya ne na musulunci wala amwali yata'awunaha ba wai dan dukiya da suke liƙa wa junansu ba sai Allah ya cewa wannan zai nafsi bi yadihi innahum la ala nur naran tsaye da Allah wanda raina ke hannunsa lalle wa'annan mutane suna kan haske wa inna wujuhahum lanur kuma lalle fuskan su gobe kiyama zai zo yana haske لا يخافون إذا خاف الناس ولا يهزنون إذا هزن الناس وجوبان فاجن أورو إذا متعليسنا جن أورو كما ذا في بقين شكي بسان دقوة في بقين شكي فكالله سبحانه وتعالى يسامن لك شموع إنا متعنا وإذا كنا سوراران أول دكي فاروها مثالا أشتوان رمضان ذا قولنجا جمع جنزلو مسمى daga cikin ma'abota bid'a ɗan bid'a hankalinsu ya tashi ƙwarai da gaske wato ta ko ina zaka ji suna cewa ahlus sunna sun mamaye media wai ahlus sunna sun mamaye kafafen yaɗa labaru saboda haka ko ina ka bude zaka ga wani saurayi kawai yana karatu yana tafsiri misali to su ɗan bid'a ina samarin nan suke kaga wannan shine abin da ya kamata mu yi godiya ga Allah akan shi wato samari matasa sun mamaye kafafen yaɗa labaru ba sa karantar da wani abu sai qala Allahu qala rasuluhu su kuma samarinsu suna nan ba abin da suke yi sai shaye-shaye da kaɗe-kaɗe da raye-raye misali kaga wannan zai nuna mana shi kenan cewa menene mu gode wa Allah subhanahu wataala ya kamata mu yi godiya na musamman ga Allah da har ya ba mu wannan baiwa samari na sunna sun tashi tsaye wajen neman ilimi da kuma kokarin yada abin da suka karanta su kuma samari na bid'a suna nan suna bacci misali saboda haka wannan ya zama to kalubale a gare mu mu ƙara tashi tsaye domin idan kun duba kuma da gaske kamar yadda suka faɗa gaskiya ne akan kafan yada labarin gaba ɗaya waye da waye yanzu babu kusan idan wane da wane da wane idan ba sa nan kuma shikenan kuma ya dakata kenan na ba san gane kuma sannan babban ma abun ma san mamaki ma su wayannan wanda ake magana din sun tsaya ne kawai sun takaita ne ga ƴaƴansu kawai da zaran wato duk abin da za a karantar gaba ɗaya an tsaya ne kawai yara sauran mutane kawai ƴan sauraro ne misali kaga wannan ya bambanta da irin tarbiyyar da ubanmu kakanmu ya bamu a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa wanda ya bamu tarbiyya na ai ta karatu ya zauna ya karantar sa'annan kuma ya ce mai ta karatu kaga idan har mun yi aiki da wannan tarbiyya ya nuna sunna ba za ta gushe ba tana samun rinjaye akan ƴan bid'a amma da zaran mun yi kuma aje karatu gefe guda ya zamanto mun koma hayaniya to sai al'amura su lalace so haka ina kira zuwa ga samari ƴan uwana ko kuma in ce matasa mu dage wato kada mu ɗauki kawai majalisin tafsiri kawai mu ɗauka nan ne wajen neman ilimi wato bayan mun gama sauraron tafsiri ya zama ƙalubale gare mu na mu je majalisofin ilimi mu je mu yi karatu idan muna karatu sunna ba zai gushe ba yana rayuwa addinin sunna ya bambanta da addinin bid'a addinin sunna baya rayuwa da jahilci addinin da ke rayuwa da jahilci shine addinin bid'a so idan har mutane suka daina neman ilimi shikenan za ka cewa sunna ya dakata cikin misali saboda haka wannan shine dan shawara da nake so in ba samari domin za ka ga duk sanda ake gudanar da harka irin wannan na addini za ka samari sun cika waje to muna fatan wayannan samari da ke cika waje su zamanto kuma suna cika majalisofin ilimi duk wuraren da ake sanya littafi a sanya qawaidi a sanya ahlari a sanya littafin kitabut tauhid ko a sanya tafsiri ana yi ko a sanya wani fage na ilimi ana karantarwa ya kamata a ce samari suna wannan wajen saboda idan babu malaman ya zamanto akwai wasu daga ciki wanda za su gaji ilimin wayannan malaman saka wannan shine dan nasihan da nake yi ga al'umma kuma ba wai tsawaitawa zan yi ba saboda haka dan bayanin da aka yi bayanin da shi malam Musa ya yi da malam Idris da sauransu da kuma wanda ne yanzu wanda muka yi daidai gaba ɗaya Allah ya bamu lada a kansa waɗanda aka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana sa'annan waɗanda suka halarci wannan taro da kyakkyawan manufa Allah subhanahu wataala ya sanya ya zamanto sababin shigansa aljanna ga baki ɗaya Allah subhanahu wataala ya taimaki musulunci kuma ya ɗaukaka sunna duk inda wato sunna take a Najeriya ga baki ɗayanta Allah subhanahu wata'ala ya baiwa sunna rinjaye akan yan bid'a, kuma Allah ya mayar musu da duk wani makirki da suke wa ainihin su ahlus sunna din. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.
Na Allah ta ka alkhairi ash-shaykh Yahya Muhammad al-Salafi. Akwai dan uwan shi Sheikh Bashir Yahya, Sheikh Bashir ibn Nuh al-Salafi, wanda ya gabatar da uzuri cewa ai mai hakuri kusan duk lokacin da gan shi sai ka gan shi kamar dan juma ne dan juma in ji Hausa. To Allah ya ainihin karɓi uzurin shi, sai da muna mai fata shi ma da ƙara masa lafiya. Za mu yi agenda ta gaba shine wato jawabi daga ainihin ciyaman na kwamitin wannan matsalaci na Juma'a wanda yake ainihin ar'ar kasuwa, Alhaji Ahmad Tahir, wanda zai gabatu domin ya gabatar da ainihin jawabin shi. Na'am, to biya ta Malam Idris. Bismillah. Shugaban idara na Kaduna South Local Government, wanda kuma shi ne wanda ya gabatar da ainihin tafiya a wannan masallaci mai albarka.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، السلام عليكم يا أخواني في دين الإسلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله من أبو جاك الله سبحانه وتعالى wanda ya tara mu a wannan guri ba don komai ba sai dai shauƙi da kuma nuna ƙauna ga addinin musulunci. Kamar yadda ɗaya daga cikin iyayenmu kuma manyan malamanmu na wannan gari Sheikh Yahya al-Salafi ya yi bayani, wanda kun ga har ya ƙarfafa zukatanmu da hadisin manzon sallallahu alaihi wasallam akan soyayya irin ta ƴan uwantaka ta addini. Allah ya ƙara mana sunna da ƙaunar juna. Alhamdulillah, kamar yadda aka yi, zan fara yin godiya, na fara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, sannan kuma za mu isar da godiyanmu ga shugabannin kwamitin wannan masallaci na Juma'a tudun wadar na 'yar kasuwa, waɗanda suke kula da ɗawainiyar wannan masallaci tun daga gina shi har zuwa yanzu ga aiwatar da abubuwan da yake gudana a cikinsa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi, Allah kuma ya saka musu gidan aljanna. Musamman akwai shi shugaban kwamiti namu na wannan masallaci Alhaji Ahmad Tahir Bichi, wanda yana iya ƙoƙarinsa domin ya ga abubuwa sun gudana a wannan masallaci, da kuma sauran mambobinsa. Musamman akwai wani kwamiti na musamman wanda yake shi ne kamar kwamitin a kula da masallacin yau da kullum bayan babban kwamiti. To su ma waɗannan 'yan kwamiti muna musu fatan alkhairi, muna roƙon Allah ya saka musu gidan aljanna. Alhamdulillah, kusan duna abin da zan faɗa game da al'amara kamar da nake malami malaman mu sun riga sun faɗa, sai dai kirin da zan ƙara da matasa shi ne, bayan an yi karatu ko kuma lokacin da za a yi karatu a sa ikilasi. Duk mutumin da zai karatu ya karatu don Allah, don neman yardar Allah, awalan don gusar da jahilci daga kansa da kuma gusar da jahilci daga al'umma. Domin idan ka yi ilimi ba don Allah ba, ba kuma don neman yardar Allah ba, dai neman ɗaukaka ko dai neman suna ko don challenging waɗansu bayan Allah, to ilimin ka zai zama aikin banza, zai zama bai da wani amfani a gare ka. Saboda mu yi ƙoƙari mu sa ikhlas. Bayan wannan kuma hakika matasa akwai matsala, domin da yawa ilimi na koyi da tarbiyya ta ladabi, amma da yawa yau iyayenmu da kakanninmu suna kuka akan matasa masu ilimi saboda ba sa girmama manya. Wannan matsala ce babba. Idan har ilimi ba zai sa ka san girman na gaban ka ba, ka mutunta shi ka daraja shi, to wallahi ilimin ka bai maka amfani ba. Domin ilimi yana sa ka san girman na gaban ka, ka girmama shi, kamar da Annabi yake cewa a cikin hadisi, duk wanda bai girmama manyanmu ba, bai kuma tausaya mu ƙananan mu ba, Annabi ya ce ba ni ba shi. Da haka matasa, kar ilimi ya kasa ku girman kai, kuna ɗaukun a hukun fitowa, wannan haɗari ne. A yi don Allah a kuma san girman na gaba, wannan shi ne ya ta a takaice da fatan Allah shi albarkacin rayuwa. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.
نعم ومعلن إدريس محمد صابن غريكينا شغبان فنجر إزالة عينهم كدونا تاكودي كينافو ونيني ساوت تاكودي كينافو. Na'am, saboda haka wannan kenan zan mika abun magana zuwa ga ainihin shugaban kwamitin wannan masallaci, wato Alhaji Ahmad Tahir, domin ya gabatar da jawabin shi. Ina ganin daga jawabin shi kusan shi kenan za mu karkare da ainihin Malam Umar Shehu Zaria, wanda zai mana bayanin hanyoyi da ake sadda sako kwani ta hanyar musamman ta wannan yanar gizo ta WhatsApp. Insha Allah ta'ala zan kira shi shugaban kwamitin wannan masallaci Alhaji Ahmad Tahir domin ya gabatar da sanda jawabin shi.
Ya kawo wanda rana ranar da muke malam mun ne ke kulle wannan karatu a wannan lokaci. Alhamdulillahi da ban zo da niyyar ɗan faɗi waɗin amsawa a cikin game da tarihin wannan masallaci ba, amma abin da ya bani sha'awa matasan da na gani kashi 90 cikin ɗari nan sun matasa ne. Waɗansu abin da zan faɗa waɗansu ma ba a haife su ba, waɗansu kuma an haife su ba su da wayo, waɗansu kuma sun kawo yanzu amma ba su san abin da ke tafiya, ba su san abin da zan faɗa ba. To alhamdulillahi kaɗan daga cikin wannan tarihi na wannan masallaci zan raba shi kashi uku. Kashi na farko, ya aka yi aka samu wannan masallaci. Kashi na biyu, ya aka yi aka gina wannan masallaci. Kashi na uku, matsalolin da ke gaban wannan masallaci. Amma kashi na farko, Malam Idris ya taɓa magana yanzu nan zai tashi, ya ce duk abin da za ka yi ka yi don Allah. Illah, in ka yi don Allah, Allah kuwa zai taimake ka. To alhamdulillahi tarihin wannan masallaci akwai wata baiwar Allah, Allah ya kiranta Hajiya Abu, Allah ya gabata mata da ayar siyan da ƴaƴa ta jikoki shekara 38 zuwa 40 da wuce. Ita ta ba da ɗakin da take da falo, ta ce tana buƙatar izala ko kuma tana buƙatar ɗan izala ta zo ta riƙa sallah a wannan gidana. Ta fita a gidan, ta tafi gidan yayanta ta zauna. Wannan masallaci yana nan a ciki da falo har Allah ya kawo lokacin da aka buɗa shi. Ya nuna alamar masallaci sosai, kowa ya gani ya san cewa masallaci ne, amma zai wuce ya ɗauki mutum 50 zuwa 50. Ana nan a wannan matsayi lokacin izala ta fito. Matasa kamar ku sun suke tsayawa tsayin daka dare da rana ana karantarwa, kuma kaɗan daga cikin malaman da suke karantarwa alhamdulillahi shi ne babban malamin ku yanzu, shi ne malam Musa da irin su yawa. A wannan lokaci su suke zuwa wannan masallaci su fara karantarwa dare da rana. Aka ɗauki lokaci mai tsawo ana cikin wannan hali. Sannan sai ta sake zuwa ta ce yana roƙon Allah, Allah ya sa wannan wuri da ake hamsin salawatu ya kawo ranar da za a ce an yi sallar juma'a a wannan wuri. Allah cikin ikon sa ya rinshi addu'ar wannan baiwar Allah. Zala sai ƙarfi aka ce me ya kamata a yi, ya kamata a samu masallacin juma'a na izala cikin wadda. lokacin muna tare da ƴan uwanmu a yi sannan a zahar a ce ba a yi ba a yi sannan da azahar a ce ba a yi ba haka nan har Allah ya kawo lokacin da aka kawo wannan mutum. Allah ya gafarta wa shehu mu shehu Malam Abubakar Gumi Allah ya rahmace shi ya sai a tsayin daka cewa to lokaci ya yi yawan jama'a ya yi da kuma kamata ya yi tudun wa za ka samu masallacin juma'a. Haka ji aka tambayi malamai aka ce daidai ne haka ya kamata malamai suka zauna aka yi mitin aka tabbatar cewa eh ya kamata a kula masallacin juma'a tudun wa na ijaba. Alhamdulillah daidai wannan lokaci wani bawan Allah ya dawo daga inda yake ya fara ginin wannan masallaci na malam Dahir Bauchi wannan datti da shi ma Allah ya rahmace shi ne malam Balanta da ba ko Alhaji Balanta da ba shi ya fara ginin wannan masallaci na Dahir Bauchi. Ana cikin haka tsakanin izara da tsarika aka ce to ya kamata a fitar da kowanne ya fitar da masallacinsa. Malam Abubakar kuma Allah ya gafarta musu ya ce misali ɗan tsarika su fara fitar da wanda suke so wannan suke so ko wancan suke so su suka zaɓa da kansu suka ce wancan suke so shi ne farko masallaci da farko kenan wannan wanda ya zama masallaci izala a cikin wada kuma nana gaba ɗaya ma a Najeriya ba masallaci na izala sai wanda suke masallaci musamman da wannan. Ana nan ana nan Allah ya kawo lokaci aka fara buɗe masallaci aka samu ƴan kwamiti hawan hawa wannan su zo su wannan su zo a lokacin an samu kamar gida guda uku a cikin gidajen guda goma da ke wannan filin gida na cikin goma ne aƙalla a cikin gidajen nan mutum goma za a samu gida mutane ƴaƴansu da jikokin sama da mutum ɗari uku da wani abu. Amma alhamdulillah cikin ikon Allah aka zarta cewa ana son a nemi taimako a gina wannan masallaci. Bakin lokacin da malamai izala na Kaduna suka zauna suka yi mitin suka ce a bani shugabanci Allah ya gafarta wa malamin Malam Abubakar Abdulkarim ya yi jagora da waɗansu malamai suka zo suka same ni suka ce to Alhaji Amin kai muke son ka zaci jagorancin wannan abu ya ce to malam kar ku tashi a nan sai kun yi min addu'a Allah ya min jagora a bisa abin da kuka bani. Dalili an yi siyasa na yi shugabanci na siyasa na yi abubuwa da yawa amma ban samu mukamin da ya girgiza ni ba kamar bani shugabanci na cewa in samu kuɗin da za a gina masallaci in samu kuɗin da za a sayi gidaje na mutum saba in samu kuɗin duk abubuwan da ya kamata shugaba ya kamata zai nemo wannan na ce musu sun kun ba bana yi amma ina da kuma kuce muke da addu'a Allah ya min jagora. Alhamdulillah Allah cikin ikonsa ya amshi addu'a da aka bani jagoranci ne lokaci kaɗan muka bubbuga ta hanyoyin muka samu kuɗin da aka zaka kai wannan gidaje da takwas aka rusa aka zo aka yi wannan masallaci to gaskiya ba ƙaramin talabi muka samu ba lokacin da muke tafi da wannan harka a muyan mu mun sha faɗa mun sha sarfawa da yawa amma suna aikin addini ne zai da mu to tun aikin addini ne zai da mu na da cikin waɗannan waɗansu masu gidajen nan da muka roƙa kuma muka lura ba su da hanyoyin da ya kamata mu bi muka bi da hanyoyin da ya kamata mu bi muka bi muka yi ta hakuri a tsakanin mu da mu kar ku manta akwai shaɗanu akwai fitnanu akwai masu hasada duk ba abin da mu sai kuma aikin Allah muke amma muka daure har muka kai ga rayuwa lokacin da Allah ya kawo mu aka samu wannan masallaci. Amma akwai wani bawan aka shugaba ne na wannan jiha ba zai kai manta aka shugaba na mutumin farko wanda ya fara taimaka mana shi na je na kai amma nake so ga abin da nake ciki amma ina son dan girman Allah ka zo ka sai mu abu yace me kake so in maka abin sai na ce ina son ka zo cikin masallacin cikin wanda na izala ka cikin juma kike cikin Allah ta yi zan zo in kalle juma kafin wannan lokaci na kusa da ji da waɗansu masu hasara ba abin da ba a faɗa ba cewa idan ya zo cikin wanda za a doke shi za a fasa shi cikin mota za a yi zan nan dai gaba ɗaya Allah ya kawo lokacin abin sai ce kan je ko cikin wanda za su tafi nan je sai za ki masallacin da na yi sai ya zo masallaci ya tsalla ya da kuma mutanen da bai ma taɓa tsananin da gani ba da soyayya da aka nuna mai kai musulmi da musulmi lokacin da za a kuma malamin mu da Abdulkarim ya nuna ta Allah ya gaba su malam ina cikin sanna san ka roƙi gwamna da Allah ya yi mana abu guda uku yace me ke na amin nake ka gaya wa gwamna muna roƙon sa ya zo ya sa mana hannun yadda za mu gina wannan masallaci ya ba mu kuɗin da za mu da gida zai gina wannan masallaci in mun gina ya ba mu kuɗin da za a zana filan ya gina masallaci na zamani kuma in ma ba ya da shi ya gayyato mutane bayan Allah su zo su taru ba mu kuɗin da za mu gina wannan masallaci. Alhamdulillah wannan bawan Allah biya yi shi ya fara bawan mu jan goma na farko da muka fara kafin Allah ya mutunta ni Allah Allah ba ki lafiya shine mutum farko da ya mana condition ya kai mana har window ne a wannan mutunta ne sannan shi gwamna na maji ya ba mu miliyan 10 sannan ya sa kamfanin sai zana mana wannan kudin da suke gani wannan mutunta sannan ma ya ga yake mana sarkin musulmi da sarakunan sarrafa da sarakun da kudin gwata da sauran gidi irin su haka yake mutane su ga ba da taimakon da aka gina wannan mutunta amma ba ba aure ne sauki ba ni ko mun fahimci ko mun to da ko da mu ku da da duk ya ba abin da mun gani ba kafin Allah ya kama wannan mutunta to gaskiyar abinda malai zai faɗa shi ya tana mun cewa duk abinda za ka yi kai dan Allah idan kuka lura tarihin wannan musulunci mutum ki tona da fili Allah ya gaba ta mata ita ce sanadin wannan musulunci yau ba shi da dannan guda goma kun san wannan musulunci guda daya wannan shine sai malai duk da yabo wannan sai da ke barin har ta kan ku mu ku sani duk abinda za ka yi dan Allah ba ku za ku ga mutum kuma Allah na farko ke na biyu mun samu matsaloli game da tabiyar musulunci ba mutumin da zai tunanin cewa tara da jama'a zan dace irin wannan akalla ba za ka samu zaka mutane tsakanin biman na'ibi da sauransu da mai kulina sauran kama da mutum 20 da wani abu wajibi ne idan wani na da ƙarfi wani ba ya da ƙarfi to muna samun matsala kowane wata in ya ƙare kukan samu matsala inda za mu samu ihsanin da za mu yi ke za mu ta kirkiro wannan karamin kwamitin na masallaci yana dan taimaka mana amma duk da haka muna samun matsaloli da yawa sai zai muka kirkiro in haka ne jama'a su yi haƙuri duk wani taimako da za a nema na jama'a za mu dakatar da shi ya zama mun kula da ainihin masu hidima wannan masallaci ya zama kowane wata muna ba su haƙuri muna dan kyautata musu dan kyautata za mu da ake suna jin daɗi suna ci gaba da wannan aiki da Allah ba biyan su ake ba amma duk insani ne daidai kuke ba to shi yasa muka ce ya kamata mu ɗanyi wa mutane bayani kaɗan waɗanda suka sani su sani wannan ban sani ba yanzu sun sani wanda kuma suka sani su ƙara sani wannan masallaci ga tarihinsa ga yanda aka yi gina shi ga bayan Allah da suka taimaka mutane da yawa sun taimaka duk da cewa dai kar ku tunanin waɗanda duk suka yi alƙawarin cewa kowa ya cika alƙawarin sa zai wuya da kowa ya cika alƙawarin sa to da sai kun samu gida biyu ma na makarantar Islamiyya a yanzu a'a wanda muka samu shi muka yi amfani da shi wannan shi ne kaɗan daga cikin wannan tarihin masallaci dukkan wanda ya zo nan Allah ya saka mai dame ne Allah ya mai da kowa gida lafiya kuma Allah ya raya mai kai mu shekara mai zuwa yanda mun ga malaman nan namu sun yi wannan karatu kuma an rubuta wannan karatu lokaci guda ubangiji Allah ya sa dukkan abin da suka wada daga mu har su Allah ya sa mana imani da fahimta a lamarin su da ramu alaikum
wa malam Umar Shehu Zaria akwai sanarwa na muhadara wanda dan uwa malam Musa Yusuf Asadu Sunna ya fara gabatarwa kafin yan uwa su taru sosai saboda haka yasa aka ce ana buƙatar a fara maimaitawa insha Allah ranar litinin mai zuwa wato bayan sallah kenan akwai muhadara da dan uwa malam Khamis al-misri zai gabatar a masallacin dan podium wanda yake maudu'in shine wato aqidan shi'a ko kuma aqidan shi'a wato tukka da warwara ne to da ka kunga akwai maudu'i wato maudu'in yana da ƙarfi sosai da sosai sai bayan ranar talata na faɗa dan podium to shine ban sani ba ta kayan garba da shago karfe 8 na dare insha Allah ranar tana a masallacin dan podium sai ranar talata shi kuma malam Yahaya Salafi shi ma zai gabatar da muhadarar shi wanda take da taki hanyoyin samun istiqama a cikin addini ma'ana hanyoyi da mutum zai samu tabbata a cikin addini idan ya bi Allah ya sa mu dace sannan kuma Allah ya kai mu lafiya zan miƙa abin magana zuwa ga ainihin dan uwa malam Umar Shehu Zaria domin ya bayani akan hanyoyin isar da sako ta ainihin wato wani shi ne insha Allah
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تو با بيانن hanyoyin yada sako zan yi ba abinda zan yi sanarwa ne kuma insha Allah zan yi shi a gurguje ba kuma wannan ne kada ya shafa ba na farko maganan form na haddan mutum da aka yi magana a makaranta ce wanda mu muka bude dan taimakon kanmu a karan fari, sannan kuma musamman kanninmu ko abokananmu ɗaliban ilimi da muke tare da su a karan farko. Akwai tsari na mutuni ɗalibul ilmi da ake dinnan, ina ga da yawan ƴan uwa ɗaliban ilimi sun san littafan suna da mataki har biyar, bara muka bude kuma ranar Alhamis ne kadai muke yin karatun karfe 4 zuwa 8 na dare, wanda a wannan awanni din ake yin haddan. A bara muka fara, yanzu mun kammala mustawa na farko, ɗaliban sun haddace arba'una nawiyya da nawaqidul islam qawaidul arba da usulus salata, sannan sun shiga cikin haddan rahabiyya wanda kowanne sun kammala. Muka nemi malami babba ya mana daura a kai, insha Allah za mu fara wannan daura cikin bayan babban sallah Allah ya yarda. So wannan ga ɗalibai ne, akwai maza da mata, amma ajujuwa da tsari gaskiya daban ne, ba a haɗe suke ba. Ga wanda suke sha'awa form ɗin naira 500 ne, sannan za mu interview bayan sallah, sai mun tace waɗanda za mu ɗauka. Ba duka wanda suka sai form ne mukan ɗauka ba, ɗalibi ya kasance mutum ya iya haɗa baki, wanda kuma ya taɓa yin haddan Qur'ani ko ya laushi a cikin Qur'ani yakan sami priority akan wanda ba hakan ba. Allah ya taimake mu. Wannan shine dangane da wannan. Sai abin da ya shafi WhatsApp, shi dalilin yin maganan kusan mun riga mun san social media yanda yanzu ya koma hatsarin shi da amfanin shi. In an shiga amfanin da yake yi, in an yi shiru kuma cutar wanda makiya suka dauka, ko san irin musamman shi a yanda suka ci karan su ba babbaka a farkon fitowar irin su Facebook da sauransu. Amma daga baya da Allah ya hore malaman sunna da matasa a wannan babin, kaga an shiruntar da su, sai dai su ci da buguzum a inda ba a san su ba. Kuma in Allah da din randa aka samu duran wasu wanda suke ɗalibai ne ko malamai, sai ka ji an shiruntar da su. To wannan yasa babu makawa, dole sai an yunkura an yi dukkan daukin da za a iya kaiwa. Sannan nan ban da malai ya bare kan ce ni, to duk da Allah ya kaddara ni ne mafarin abun, amma ban dauke shi a wani abu ne na wani kaina ba tsakani da Allah. Wannan ya sanya ba ma ni kadai ke gabatarwa ba, sai dai kawai mutane sun fi yawan jin sunana, wanda kuma wannan baya nuna fifiko na akan waɗanda ba a san su ba ko ba a ji su ɗin ba. Akwai waɗanda suke ba da gudunmuwa mai yawa a ƙarƙashin abu, mutum ɗaya ba zai iya kaiwa ga nasara a wannan babi ba. Allah ya saka musu da alkhairi. Don haka na abin da ya fi komai muhimmanci a wannan gaban, wasu kan ce don mukan ce ne a turo suna da mene da state ko sunan mutum da jiharsa. Wannan ba zan faɗi hikiman da ya sa muke haka ba, don wani zai iya mana bazata, amma dai dole ne ka turo suna da state kafin mu saka. Kuma na biyu, wasu sukan turo sai su rubuta text su turo maka, ba kuma ta text muke cewa ba, don wasu na ba mu wahala. In kai saving sai ka ga ba mu yin WhatsApp din, bai ma san me ya WhatsApp ba, kuma ya turo ma lamba ya sa kai saving a wayanka. To kun ga wannan ya zama wahala ne. Sannan na biyu, hanyar da muke yaɗa saƙon ta broadcasting ne muke yi. Duk wanda yake yin WhatsApp ya san broadcasting din nan mutum 256 yake ɗauka a kowane group ɗaya, wanda kai in ka tura saƙo ɗaya dukansu zai ba su a lokaci ɗaya. Amma kuma su ba za su san kai ka tara su wannan adadin ba, ba ma za su san junansu ba, wanda wannan taimakawa ne na wani ba zai samu lamban wani ba balle ya cutar da shi. Ina fata mun fahimci wannan. To wannan broadcasting din ba zai tafi ba sai in ya zama na kai kana da lamba ta, ni ina da taka. Koda ni ina da taka, in kai ba sai sabintawa ba, to ba sakon ba zai je maka ba. Wannan yana da muhimmanci ɗan uwa su fahimci wannan. Shi yasa muke cewa kai sabin lamban ne, in ya fito sai ka turo sakon. Kaga ya nuna abokantaka ya kulli tsakaninmu, sai mu sanya mutum. Sannan abu na biyu, manhajan da aka tsara WhatsApp a kai bai wuce 1 gig ne. Da yake galibi yawancin rubutu muke yi baya saurin cika, ba za ka iya cika 1 gig da rubutu kawai ba. Amma za ka tura audio ko video, yanzu nan zai iya cika. Kamar yadda malai ya faɗa, muna tura mutum sama da 4,500 ne. To duk sanda ka tura saƙon da nauyinsa ya kai irin 10 MB sau ɗaya, sanda za ka yi na 2 gig ɗinka ya cike. To yanzu ba ka da mafita in banda ka yi uninstalling ɗin wannan WhatsApp ɗin, sannan ka yi reinstalling ka sake dawo da shi. In kuma kai wannan duk abin da ke ciki zai tafi. To wani zai ce kun ce mu turo sati ɗaya kenan, ku ji tsoron Allah, ba ku duk kusan kwana biyu sai mun goge WhatsApp mun sake sauke wani. Shi yasa ku ga in mun turo wani saƙo mukan ce da Allah, in ka ga kwana biyu ba a tura maka saƙo ba, to ka yi magana. Saboda malamanmu na sunna ba dare ba rana suna karatu. Kuma wannan tsarin dukkan malamin da yake malami ne na sunna yardajje, to za mu tura karatun shi. Ko da muna halarta majalisinka ko ba mu halarta, ma daman yana difa'i wa sunnan Annabi sallallahu alaihi wa sallama. ina fata mun fahimci wannan. Saboda haka a ƙarshe zan bada lamban da ake tura sakon, amma sai bayan na sanar da wuraren da malamina Malam Musa Yusuf Asad Sunna hafizahullahu ta'ala yake yin karatuttuka, ga su kamar haka. Zan faɗi wuraren da yake karatu saboda wanda suke nesa la'alla wani baya na, amma in yaji shi sai fi wanda ma ya zo na amfana da sanarwa. Sannan a ƙarshe zan faɗi lamban WhatsApp ɗin da ake yi. Sai dai kafin mu je nan a gun da ya shafi WhatsApp ɗin, kusan wannan tunani ne da ya faru kusan bara. Ina kan yi sai Malam Muhammad Bello Ahmad Al-Adamawi wata rana ya kira ni ya ce min in zo yana nema na a gida. Bayan na je na same shi, ya shigar da ni gidan shi ya rufe ɗaki muka zauna, yake shaida min cewa ya yi mafarkin da yana tsammanin rayuwarshi ba za ta tsaye ba. Lallai yana tsammanin zai wahala rayuwarshi ta ƙara tsayi, kuma ko za ta yi ba lallai ne da lafiya tare da shi ba. Daga nan ya faɗa min ababen da ya gaya min na wasiyoyi wanda yake roƙon masa, daga ciki akwai wannan ya ɗa karatun nashi. Shi yasa za a haƙuri da mu an ga muna ba karatun shi priority mai yawa, wannan wasiya ne. Saboda har kusa da ransa za ta fita muna jinyar shi, in ya farfaɗo yakan riƙe hannuna ya ce Umar ina roƙonka don Allah karka yadda mutuwa ta cin maka baka cika mun burina ba. Ban san so nawa ya faɗa mun waɗannan kalmomi ba kafin ransa ya fita. To a ƙarƙashin wannan mun buɗe masa YouTube channel, duk kusan karatukansa na kallo yana da YouTube channel. In ka je ka sa Adamawi ko Muhammad Bello ko kaza, mun ba da option na sunaye ina ga sun fi guda 20. Ko da za ka yi kuskuren rubutu yadda muka tsara abin kwamfuta ta iya dawo da kai kan hanya ta nuna ma hoton shi. To karatukan shi za ka iya sauke su na gani, wannan mun fara ɗora su. Sannan mun buɗe mishi website www.admawi.com. Wannan website ɗin ana kan aiki a kansa. Insha Allahu rikice-rikicen siyasa ya sa abin ya ɗan dakata, amma muna sa ran bayan sallah za a ci gaba da ɗora karatukan shi da na dukkanin malaman sunna. In Allah da za a gyara sautin kuma sa shi a tsari wanda zai zama ba mai nauyi ba don ƴan uwana ɗalibai su ji sauƙin sauke karatun. Kuma ina kira wannan ƙalubale ne gare mu ɗaliban ilimi, musamman waɗanda Allah ya bamu dama ko ta hali ko ta ilimin abin da ya shafi kwamfuta. Ya kamata dukkanin malaman sunnan mu muna musu wannan tsari, dukkanin malaman sunnan mu. Wannan ƙalubale ne, balma ni ina ganin kaman wajibin mu ne wannan. Sabili da alaman mun gode ma ta gomashin wahal da kansu da suke yi akan abin da suke mana, shine mun kuma mu yi abin da Allah zai yalwata ladan su da kuma faɗaɗan al'amuran da awan su. Wannan ya zama ƙalubale akan mu, yawaitan irin wannan shine abin su. In ana iya kirga wane ne yake yi, gaskiya ba mu ci nasara ba. Sai an fara faɗin ba a ma san adadin masu yin ba. To daga nan kaga da awar ta riga ta zama system kenan. Allah ya taimake mu. To ga wuraren da malam yake yin karatu ɗin. Na farko Malam Musa yakan yi karatu a ranar Litini na littafin Al-Wajiz a fi aqidat ahli sunna ko wal jama'a a masallacin Zaid bin Thabit dake unguwar Dosa Kaduna. Sannan a ranar Laraba yana yin karatu aqidat tauhid a masallacin Kadaure kenan ko. Sannan sai Al-Fitnatu fi hayati al-anbiya wa sahaba, wannan ana yin shi ranar Talata a masallacin Dan Fodiyo, masallacin Malam Rabi'u Daura hafizahullahu ta'ala. Sai ranar Talata ne ake Riyadu Salihin ko da asil ran yaushe, ran Lahadi a masallacin matasa kenan ranar ake karatun Riyadu Salihin. Sai karatun zauri da ake a ranar Juma'a bayan sallar magariba a masallacin da yake yin tafsiri Hausawa Road kenan ko Masjidu Ahlul Bait wa Sahaba. Sai a ranar yaushe ne ake mawaqifu imaniya, ranar Alhamis a masallacin da yake tafsiri na yamma masallacin Imamu Ahmad. Wannan shine wa a takaice ga lambobin WhatsApp ɗin ga waɗanda suke da bukata. Lambobi ne guda biyu kamar yadda na faɗa a fara yin saving kafin a turo da saƙo ɗin. Na farkon su shine 08034666220, ma'ana 34 66 62 20, 34 66 guda 3 2 guda 2 0 1. sannan sai 080-566-8873 waɗannan su ne abinda na faɗa. Idan akwai kuskure a ciki, Allah ta'ala ya fi mini da Allah, kila kuma na faɗa abinda ya shafi wani ya ji bai mai daɗi ba, ya yi haƙuri, za a iya samu haka saboda ƙarancin ilimi da yarinta. Ina roƙon Allah ta'ala ya fi mana baki ɗaya, kuma ya yi ma wannan taro na baki ɗaya albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bashi wala.
Muna godiya ga Allah ta'ala da ya ba mu ikon kammala wannan taro na rufe tafsirin Alƙur'ani mai girma, wanda ƴan uwa Malam Idris Muhammad Sabon Gari, shugaban ƙungiyar Izala ta Kaduna ta Kudu, da kuma ɗan uwa Malam Musa Asadu Sunna suka ainihin haɗa gwiwa domin rufewa a yau. Muna roƙon Allah ta'ala da ainihin saka wa ƴan uwa da suka halarci wannan majalisi da ainihin alkhairi, kuma Allah ya sanya zuwansu wato a cikin kyawun ayyuka na ainihin ladar jikinsu. Sannan ƴan uwa, muna roƙon Allah ta'ala ya mai da kowa gidansu lafiya. Allah ya barkaci rayuwarmu, Allah ya tabbatar da mu a kan addinin musulunci, Allah ya ba mu ikon kiyaye dokokinsa ko a bayyane ko a fage. Subhanakallahumma wa bihamdika. Na'am, sallar Idi da Malam Musa Asadu Sunna ke gabatarwa ƙarfe 9 a bayan gona, insha Allah. Maganar littafin nan bayan gona shi ne kusa da ahlul wata. Sai maganar littafin da aka yi da zun shi ne littafin wato